بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى ديساك حد أمعوانا سافيا تأصبر قوم شاء ديغ وتربيع الأول هجر منذ صلى الله عليه وسلم تانا دبو ديادة أليه ديادة لاتين دعوكو wanda daidai da hudu ga watan biyu a shekara ta 2012 a lissafin miladiya ma ci gaba da karatunmu na littafin khutuwatun ila sa'ada muna tahowa ne zuwa ƙarshensa insha Allah har yanzu muna kan inda malamin yake bayyana mana al-bu'du anil fitan haka ne ba mu ƙarasa inda yake cewa wa man ta'arrada lil shubuhat nan ne za mu tashi ko na'am yace wa man ta'arrada lishubuhati din mutumin da ya bijiro da kansa zuwa ga shubuhohi washahawat da kuma wato bin son zuciya ko kuma sha'awoyi mun yi magana akan ashubuhat washahawat ba lokaci daya kawai ba ko me ake nufi da shubuhat me ake nufi da shahawat na'am na'am sha'awa san zuciya amma ba ta bangaren sha'awa daban ko a hausance an ce sha'awa ma'ruf abinda ake nufi wato cimma buri biyan bukatar mutum ta bangaren abinda ya shafi ma'akulat mashrubat mankuhat a wannan janibin shi ake nufi ma'ana duk mutumin da zai zama ya bijirar da kansa da rayuwarsa da addininsa ya jefa kansa zuwa ga bin shubuhohi wato abubuwan da suka yi kama da dalili alhali ba dalili ba ne shubuha dama ana samun ta ne a addini abinda yake ba shi da asali a addini ko bid'a ne mutum ya rika binsa hakanan kuma ko abinda yake abinda zai biya masa bukatunsa ne na sha'awa sha'awan nan ko ta baki ta ciki ta farji wannan shi ake nufi da sha'awa thumma talaba islah alqalbi sannan kuma yayi kokarin wato ya gyara zuciyarsa to ya sani cewa rama mumtani'an yana neman abin da ba zai yi ba ma'ana duk mutumin da kansa ya dauki kansa ya kai kansa makarantar shubuhohi da makarantar sha'awa sannan kuma yazo ya ce yana son zuciyarsa ta gyaru ya ce wannan abu ne da ba zai yi ba kamar yana neman abinda samsam ba zai iya samun sa ba to na'am yace wa rubba atharatin ahlakat wani tuntuban halakarwa yake ma'ana wani tuntuban kana ganin sa kamar wasa amma idan ka yi shi zai iya halakar da rayuwarka wa rubba faritin la yustadraku hakanan kuma wani abin da ya kubce wa mutum ba a iya samun sa ba wani abu ne da zai wani ba komai ne zai kubce maka ka iya samun sa ba hakanan kuma ba kowane tuntube ne wanda yake mai sauki ba wani halaka ka zai dan haka mutum ya daina wato ganin laifi ko zunubi dan karami ne ya rika wato saukaka shi zai iya kai shi zuwa ga halaka sai ce wan nafsu tamiatun idha atma'taha ita rai ko in ce ran mutum abu ne mai kwadayi idan ka kwadaitar da shi faljimha bil jamil awamiri wan nawahi to abinda zaka yi shine ka sa wa rannan naka linzamin kuma na umarni da hani ka rika bin umarni da hani to sai ka zauna lafiya kada ka ce zaka saki ranka duk abinda ya ga dama ya bi ta bangaren addini ya zama cewa baka da linzami duk abinda ka ga dama ka aikata ka ce zaka samu lada duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koya maka ba za ka samu lada a kansa ba kada ka kiro wani abu ka cusa addinin nan ka ce zaka bauta wa Allah da shi Allah ba zai karba ba haka nan abin da ya shafi sha'awa ka wato ka dugunzuma cikin abin da ko menene kake ganin zai biya maka bukatar ka ta rayuwa wajen abin da zaka ci abin da zaka sha da kuma wato biyan bukatar farjinka kai abin da kaga dama to shi ma mutum zai jefa kansa cikin halaka amma abin da zai yi shine ya sa wa rannan nasa linzamin bin umarnin Allah linzamin hanuwa daga abin da Allah madaukaki ya hana yace sannan wa man sabara al hawa duk mutumin da ya jurewa wato bin son zuciya aina atlahu thamarat to hakika ayan itace za su nuna gare shi ya tsinke su yadda yake so. Amma idan mutum ya saki wato sha'awarsa da san zuciyarsa ya zama cewa su zai bi ba tare da ya sa musu linzami ba, to hakika ba zai sami wato wannan kyakkyawan sakamako ba. Yace fabta'id an asbabil fitani, don haka abinda zan baka shawara kai mai karatu wannan littafi shine ka nesanta daga duk sabubban da za su iya jawo mutum wato fitina wa mawaridi hada kuma hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga fitina din. Duk abinda zai kai zuwa ga fitina to a ce babu kai a ciki. Fitinan nan iri-iri, fitina duniya, fitina ta addini, fitina ta zuciyarka da za ta karkatar da kai daga addini, duk abin da yake nufi da fitina a nan ba wai tashin hankali ba, yana nufin duk abin da zai nesanta ka daga bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fa innal muqarabata minha mihnatun la yakadu sahibuha yaslamu. Yace domin kusantar fitina shine al-muqarabata minha, kusantar fitina a ce ka kusance ta, kana gano ta ga ta can, sai ka tashi da kafarka ka taka ka je wurin ta, to sai ce mihnatun, wannan wato jarabawa ce. Akwai mihna da ha babba, akwai mihna da ha karami. Da ha babba ana nufin wato profession, abin da kake aikatawa ko aikin da kake yi na rayuwa shine mihna. Yawwa, wannan kuma mihna da ha'un shi kuma ana nufin jarabawa, imtihani, abinda Allah madauki zai jarrabe ka a kansa. To idan mutum ya kusanci fitinu iri-iri, hakika ya jefa kansa cikin jarabawa wanda yake la yaslamu ko la yakadu sahibuha yaslamu, mai ita wanda duk ya auka cikin fitina ba kasafai yakan kubuta ya zama ya tsire daga gare ta ba. Allah ya tsire da mu daga fitina, musamman fitina ta addini. Mutum yana kan shiriya ya juye ya koma ba shiriyayye ba, ulun ba fitinar da ta kaita. Kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka juya mata baya ka zama wani abu daban, wannan hatsari ne ba karami ba. Kullum mutum yayi addu'a Allah madauke tabbatar da shi akan wato bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya hakuri ba wai abinda mutane suke yi saboda yawan jama'a shine zai nuna cewa ga inda wato daidai take ba. Daidai tana gun abinda Allah ya ce ayi, daidai tana gun abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi, koda waɗanda suke yin ba su da yawa. Mutum yayi fatan Allah madauki ya tashe su tare da su, kuma ya dace da biyayya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya hada shi da shi a aljanna. Yace wa man hama hawlal hima yushiku an yaqa fihi, duk mutumin da yake wato kai kawo a kewayen shinge da aka ce masa kar ya shiga, to dab yake da ya auka cikinsa. Ma'ana kenan in aka ce dama ka nesanci fitina, to kar ka zo kusa da ita, kar ka ce bari ka dan zagaya dai kawai kallo ka zo, ko kuma wani abu ne a ai dan kadan kawai za ka yi, ko kuma za ka ga dai yadda abin yake ne. Ka san akwai mai ganin ana wani abu na zunubi sai ce bari dai ya dan leka ya ga yadda yake, wai komai ya yi masa ganin kwakwaf, to garin wannan kuma sai ya hango wani abu da zai ja hankalinsa sai ya auka a ciki. Duk abin da yake ba daidai ba ne, to ka nisance shi, ka sa iyaka tsakaninka da shi ta yadda wato ba za ka ce wai bari ka jarraba ba. Sannan sai yake cewa wa hassin nafsaka, ka katange kanka, ka tsare kanka, bizadil ilmi, da wato guzuli na ilimi. Ilimi kullun za ka je a kowane babi ana ce maka ka yi ilimi, ka yi ilimi. Hatta gudun fitina in baka da ilimi ba ka sanya da za ka guje mata ba. Kana zaunan za ka ɗauki kanka ka taka da ƙafarka ka je gurinta saboda ba ilimi, kuma sai ka yi tsammanin gyara ma ka je, ko kuma ka je ne kawai ka ga yadda abubuwa suke, to baka san lokacin da za ka auka ciki ba. To da'iman ka zama kana tare da ilimi, kana tare da masu ilimi, kana tambaya me hukuncin kaza, kuma duk abin da za ka yi ka yi shi akan wato fahimta wadda take mai kyau da aka gina ta akan ilimi. Yace wantaqi suhbatal akhyar, haka ne ko? Yawwa, ka zabi shine intiqai, kai zabe na suhbatul akhyar, wato abokanta ta wato ta mutanen kirki, ya zama waɗanda zaka zauna da su mutanen kirki ne. Wasluk maslakal haqi, kuma ka shiga hanya ta gaskiya, duk hanyar da ba daidai bace karka bi ta. Wanhaj manhajir rushdi, kuma ka bi wato hanya ko wato manhaji wanda yake na shiriya, shiriya musamman ta bangaren abin da zaka aikata. Na taɓa bayyana mana bambanci tsakanin huda da kuma rushd, ko menene? wani tuna mana ko ba tabi bane ma saudiya mun yi zance ba ko ɗaya sai mutum ɗaya na'am
ar-rushd hidaya ta bangaren aikata aiki
na'am
wannan kuma ma'ana shiryarwar da mutum tarbiyyar da mutum ya samu ta bangaren abin da zai aikata abin da Allah ya ɗauki da yake
na'am
wancan kuma
al-huda
da ita kuma ce hidaya ce ta bangaren ilimi
ay salahum fil ilmi shi ake ce ma huda gyaruwar mutum a ilmance shiriya ake ce masa shine al-huda da larabci gyaruwar mutum kuma aikace shine ar-rushd shiriya amma ta bangaren aiki ma'ana dai in an ce hidaya ta bangaren ilimi ne rushd kuma ko ar-rashad a ce wannan insan ne rashid ana nufin ta bangaren aiki kishiyar al-huda shine ad-dalal dalal a larabci kishiyar ar-rushd kuma shine al-giwaya yawa shi giwaya a ce mutum ya zama wato sahibul ghayyi to Allah dai kyauta ya kara mana ilimi yace manhajar rushdi mutum ya bi hanya ta wato shiriya wajtahid fil muhafazati ala aqidatika kuma ya zama cewa kana da kokari da yunkuri da zabura wajen kiyayewa aqidarka aqida ta fi kowane abu tsada duk abin da zai lalata maka aqidarka imaninka yaddarka da Allah yaddarka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai lalata maka shi to kai kiyaye kai kokari ka tabbatar da cewa ka nisance shi duk abin da zai gyara ma aqidan nan ka zama mutumin kirki alakarka da Allah mai kyau imaninka bai targade ba to ya zama wannan ita ce hanyarka yace wa qad kana al-ulama'u yusi ba'dhum ba'dan bil bu'di an mawatin al-fitan malamai sun kasance sukan yi wa junansu wasiya haka kawai sai mutum ya tashi ya rubuta takarda zuwa ga dan uwansa malami shi fa malami ne wanda zai rubuta wa din ma malami ne ba wai zai rubuta masa ne saboda shi jahili ba a abokin sa ne malami sai rubuta masa cewa ka kiyaye da Allah ka nisanci duk abin da zai kai ka ga fitina fitina ta zuciya fitina ta addini fitina ta iyali fitina ta makwautaka fitina ta zamantakewa duk abin da zai sa kai ya zama cewa hanyar da kake bi ba ita ce daidai ba to fitina ce to malamai sukan yi wa junansu wasiya akan nisantar wuraren da ake fitina yaqulu ibn al-qayyim yana cewa jayshu shahawatil ghayyi wa jayshu shubuhatil batili a ayyama qalbin safa ilaiha ko ayyuma qalbin safa ilaiha wa rakana ilaiha tasharrabaha ma'ana rindunoni ko rindina ta sha'awoyi bin wato sha'awa kuma ta alghayyi ta aikata abubuwa marasa kyau karkata wajeshi shubuhatil batil da kuma rindina ta wato shubuhohi na ƙarya waɗanda suka karkacewa hanyar shiriya to yace duk zuciyar da ya zama cewa ta tafi zuwa gare ta warakana ilaiha kuma ta karkata zuwa gare ta ta sharrabaha to za ta koshi da ita ya zama cewa ta cika jikinta da ita wamtala biha kuma ta cika dam da ita mana idan dai zuciya ta tafi zuwa ga abubuwan nan guda biyu kun ga anan ma ya nuna mana wannan bambanci tsakanin dalal da ko kuma in ce huda da ar-rushd ko kun ga da yake magana akan sha'awoyi na jiki da zaka aikata harkar zina ne da menene da makaman da cin abin da ba daidai ba haramun da makamantan su sai ya magana da al-ghayyi saboda me janibin aiki ne sai ce shahawatul ghayyi rindinar shahawatu wato abin nan sha'awoyi na karkacewa daga aikin kirki wa jayshu shubuhatil batil da kuma runduna ta shubuhohi kuma shubuha dama a zuciya take ta bangaren ilimi ne ka kasa bambance menene gaskiya menene ƙarya wannan shine dama shubuha yawa to wanda yake ta hanyar barna duk zuwa to zuciyar da aka samu ta tafi zuwa ga wannan abu kuma ta karkata zuwa gare ta to hakika za ta ratsa jikinta shine tasharrabaha wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim kaga nan ba ana nufin wato an dauki dan maraki an sha shi bane ko duk da akwai wasu riwayoyi da aka roto daga wasu daga cikin tabi'ai Qatada da Mujahid suna cewa Annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan kissa din lokacin da abin ya faru da yazo ya samu mutanansa suna bautawa dan mariki, ya dauki dan marikin ya kona shi ya kuma sheke shi a cikin, wannan ya tabbata a Qur'ani, sai sheke shi a cikin teku ko yawa. To wasu suke cewa ai sai debo wannan ruwan kuma sai ba su suka sha, wannan shine abinda ake nufi da ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wannan dai fasarar da take mai kyau shine abinda wato san da kuma sha'awar abautawa dan mariki sai ta shiga jikin su ta ratsa zuciyar su, wannan shi ita ce fasara wato wanda take daidai. To ita ce ake nufi anan, duk mutumin da wato zai sa fitina yana kallanta ya je ya shiga cikin ta, hanyoyin da ba aikin kirki ba ya shiga cikin su, hanyoyin ba da ba na ilimi ba, ba daidai ba, hanyoyin bid'a da karkacewa daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya shiga cikin su, to zuciyarsa za ta saba. In zuciyar mutum ta saba da waɗannan abubuwan, to da wahala yayi tunanin ya tuba. Ina fatan fahimci abin. Idan sabon Allah ya ka tutu a zuciyar mutum, yakan dade bai tunanin ya tuba ba. Haka nan idan shubuhohi na bid'a idan suka zauna a zuciyar mutum, zuciyar ta yadda da abin ta karba, ta zama ya zama masa jini a jiki, to zai wahala ya tuba. Me ake nufi da ma da zancen nan da ake cewa dan mai bid'a baya tuba? Ba ana nufin ba zai zo ya tuba ba wata ran ya ce ya Allah na daina kaza. In Allah ya shirye shi zai. To amma kasancewar idan mutum yana bid'a, shi gani yake akan daidai yake. Ko? Wannan abun da yake gani yake, wannan ita ce shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga babu ranar da zai ce bari ya daina ta. Haka ne ko ba haka bane? To shi ake nufi da mu. Amma idan Allah madauki ya taimaki mutum ya gane bambanci tsakanin gaskiya da kuma ƙarya, yayi watsi da ƙarya, duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai aikata shi ba, bai tarbiyyantar da sahabbansa akan sa ba, yayi hakuri da shi. Duk yadda kake ganin mutane da yawa suna yi, ka gamsar da kanka cewa addini shine abinda Allah ya yarda da shi, addini shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi. Abinda yazo da shin nan har yau bamu gama shi ba, ballantana a ce mun kirkiro namu mun cusa a ciki. Haka ne ko ba haka bane? Ashe sai mai hakuri kullun, shi yasa ake cewa mutum yayi hakuri da bin sunna, ba wai saboda wahala ne da abun ba. Wahalar ita ce juriyar da zakai ka ganka kai kadai, ka ganka ba ku da yawa, kaga ana tsangwamarka kana kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ake nufi da kai hakuri din. Idan ka bi son zuciyar mutane, to ba abinda zaka yi, duk abinda zaka yi ba za a yaba maka ba. Mun fahimci wannan? Yau da haka kullun ya zama cewa abinda kake yi Allah ya yarda da shi. Ka je ka bincika, ka tabbatar da kana da dalili daga Qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka tabbatar da kana da dalili daga wato fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun fahimci wannan abubuwan cewa ya kamata ai kaza, ya kamata ai kaza, sannan sai ka dauke shi a matsayin addini. Waɗannan abubuwan da mun sha magana akan su, Allah madauki ya taimake mu. Sannan sai yake cewa har yanzu shi Ibnu Qayyim yake cewa warakana ilaiha tasharrabaha wamtala'a biha fayandahu lisanuhu wa jawarihuhu bimujabiha, sai ya zama cewa ya jika harshensa da kuma gabubban jikinsa da wannan abin da ake samu daga wato wannan alakar da ya samu tsakaninsa da su, shine bimujabiha. Mujab shine abin da ake samu sakamakon abu, abin da wani hali yujibuhu yake wajabtar da shi. Karka karanta bimujibiha, in an ce mujib ana nufin abin da ya wajabta, ismu fa'il ne domin fi'ilin ruba'i ne. Yawa, amma mujab abin da aka wajabta, abin da wani sababi ya aukar da shi aka same shi. Mun fahimci wannan? Yawa, yadda zaka karanta kine ce fa in ushriba shubuhatil batil, idan zuciyar mutum aka kosar da ita ta sha tai dam ta koshi da shubuhohi na barna na karkacewa wato gaskiya, yace tafajjarat ala lisanihi ashukuku washubuhatu wal iradatu, in har mutum ya koshi da barna da bid'a da shubuhohi da hayaniya, abinda ba addini ba, zuciyarsa ta dauka duk shine addini, kullun rayuwarsa wannan abun shine a zuciyarsa, yace tafajjarat ala lisanihi shukuku, zaka ga kullun ya magana bakinsa shakka, shine tafajjarat ala lisanihi, abinda zai rika bubbugowa daga harshensa shine ashukuku washubuhat, shakka da kuma shubuhohi da kuma al-iradatu, wato abubuwan da zuciya za ta yi ta kawo maka, ma'ana ba dai hasken Qur'ani ba, ba hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kullun sai shubuha da shakka da kuma wato tunane tunanin zuci. komai sai zuciya ta kawo maka ta dauka ka dauka shi ma daidai ne ai shi ma ya kamata ayi addini da shi addinin musulunci babu ya kamata a cikin sa ta bangaren da me za a bautawa Allah a shiga aljanna eh in dai abinda Allah za a bauta masa ne ya bada lada akai to ya zama cewa shine ya umarni da shi ko manzon sa ne sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi duk yadda zaka ga ko kuma kai tsammanin cewa abu ne mai kyau kai makanka hukuncin cewa to yanzu abu kaza a ce ba kyau ba kaza ne a ciki ba ka kana kallon wato akwai abubuwa da dama da akwai ana kallon wani lokacin ginshikin ainihin abu ana kuma kallon siffar da ta dauka akwai abin da asalin sa za a duba shin abu kaza yana da asali a addini gundarin sa kamar misali yanzu sallah sallar da muke sallar asubahi muka yanzu gundarin ta raka'a nawa ce raka'a biyu da wani zai zo ya ce me da ita hudu mana me zai hana a tashi a yi ƙara wata raka'ar guda biyu man ai raka'a alheri ce ko raka'a alheri ce ko shari alheri ce bautar ubangiji ne sai wani ya ce to mu me da raka'a biyun nan man su zama hudu ko ta magariba a ƙara mata ƴar uwa ta zama hudu ita ma maimakon uku kaga wannan tunani ne dace wani yake ganin ya dace ai to wannan surar ba daidai bace ai saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya koya mana ba mun gane haka ko wata sifa ko sallar wato da mutun zai yi ya ƙara a cikin sallar ya ƙara mata wata sifa ko wata hai'a daban ko ruku'u in ya dago yayi wani abin daban maimakon tasowar daga ruku'u sai ya ƙara ko wani zikiri a ciki ko wani abu wanda shi ma ba a samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gashi cewa alheri ne kai wani zikiri to amma idan ba irin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba to kamar ka nuna baka gamsu da na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum kada ka bari addinin ka ya zama zuciyarka ce take koya maka yadda zaka yi shi mun gane yawa duk mutumin da zai addini to ya zama cewa yana da asali da wata mabubbuga da yake samu wannan ilimin daga gare shi addinin sa da yake so in ya bautawa Allah Allah ya karba ya shiga aljanna saboda wannan aikin to ya zama Allah ne yace ayi ko kuma manzon sa ne sallallahu alaihi wasallama yace ayi in ba haka ba dai da kake ganin sa da kyau a zuciyarka take kawata maka shi ko kuma hankalinka yake ganin me zai hana ai kaza ne to kai hakuri da wannan kaza din ka je ka nemo masa dalili tukuna a cikin Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama sannan sai ka samu cin nasara to abu na gaba malami yace jalisu su'i abokin zama wanda yake mummuna marar kyau ba kyau ta siffar jikinsa ba mummuna ta bangaren halinsa mutum yayi kokari ya tabbatar da cewa duk abokan da zai zauna da su abokai ne na kirki mutanen kirki bayin Allah salihai waɗanda za su dora shi akan hanya waɗanda za su kusantar da shi zuwa ga Ubangiji kada yayi alaka da waɗanda za su nesanta shi daga Allah yace li jalisi su'i ta'thirun 'ala ad-dini shi mummunan abokin zama wato abokin zama wanda ba nagari ba yana da tasiri akan addinin ka yana da tasiri al wasuluki akan wato hanyar da kake bi wal adabi da ladubbanka wal akhlaqi da halaye wa tumuhati da abinda kake so ka cimma na buri at-tumuh shine ambition abinda kake so ka cimma na burin rayuwa shi ake ce ma tumuhi idan kana zaune da mutumin kirki to mutumin kirkin nan zai taimaka maka akan kai abin kirki zai taimaka maka akan ka fadi abin kirki zai taimaka maka addinin ka ya zama addinin da yake daidai kuma zai taimaka maka akan halaye da ladubbanka da kuma wato dabi'unka na yau da kullum kai abinda kake so ka cimma a rayuwarka mutumin kirki abokin zama na gari zai taimaka maka akan haka yaqulu alaihi salatu wassalam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al mar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin wato abokinsa ne abun sansa wanda ya dauke shi abokin wato rayuwa mutumin da kake sansa ku zauna tare ku yi harkokin ku tare to addinin ku iri ɗaya ne me ake nufi da wannan in ka ga mutum tare da mutumin kirki alama ce ta cewa me shi ma mutumin kirki ne in ka ganshi tare da mutumin banza alama ce ta cewa shi ma mutumin banza ne wannan fil galib a galibi yau ba koyaushe ba amma domin ya zama darasi gare ka kada ka dauki abokin banza din kana hulɗa da shi kuma kai tsammanin za a ganka a matsayin mutumin kirki, ba zai yiwu ba. In dai kana so a ganka a matsayin mutumin kirki, to ya zama cewa abokin da zaka abokanta mutumin kirki ne. In ku ka bi mutumin banza, to za a ganka a matsayin mutumin banza. La'alla kana da wata niyyar wadda ba ta banzan ba, shi yasa nace maka mana fil ghalib. La'alla wani zai ce shi yana bin wannan ne, yana abota da shi don yana so ya gyara shi. Kaga in ya zama wannan ce niyyarsa, ai ba matsala. So yake shi ya ja hankalinsa ya tasiri a kansa, ya raba shi da wannan mummunan hali. Domin daga cikin hanyoyin da mutum yakan yi tasiri akwai hanyar abokantaka. Idan mutum ka matsaye shi ka ja shi a jiki, to kar kan iya tasiri a kansa. Ko kuma ka ce misali wani yaro ne ya karkace babansa, sai ya tunanin ya samo masa wani aboki. Shi idan ba mai kirki bane, sai a samo masa aboki na kirki, sai a hada su, la'alla ma ba tare da ya sani ba, sai a sa abokin ya rika kai masa ziyara shi wancan mutumin kirkin, har ya ja shi a hankali, maimakon waɗancan abokan da za su kai shi gunda ake sheƙewa, ake abubuwa marasa kyau, sai wannan abokin ya zo ya janye shi ya rika tafiya da shi wuraren da yake na alheri ne. Kun ga wannan ai abokantaka ce mai amfani. Yawwa, to amma abin da ake nufi abokin da za ka ɗauke shi ka saki jiki da shi ba tare da wata manufa ba, shi kake so ka rayu tare da shi, to lallai zama mutumin kirki. In ya zama ba mutumin kirki ba, to zai zama cewa halayensa waɗanda ba su da kyau za ka ɗauke su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'u ala dini khalilihi, mutum yana kan addinin abokinsa ne. Falyanzur ahadukum man yukhalil, don haka ɗayanku ya duba wane ne zai abota da shi. Ka zaɓi abokin kirki, in ka zaɓi aboki wanda yake ba na kirki ba, za ka yi nadama. Ya ce rawahu Abu Dawud. Wa madarratu qurana is-su'i zahiratu, cutarwar da ake samu idan mutum yana da wato abokan zama na banza. Qurana shi ne wato abubuwan da waɗanda kake muƙarana da su, kake su ne a ƙaraninka, wato abokai na rayuwa wanda tare kuke komai. Ana cewa qirni, guda ɗaya qirni kenan. Qirni shi ne abokinka wanda koyaushe kuna tare da shi. To waɗannan abokai wanda suke na banza, cutar wasu zahiratun, bayyananniya ce. Wali dararriha alal insani hazzara al-islamu min musahabatihim, saboda cutar wadda take da ita akan mutum, shi yasa ma musulunci wato ya tsoratar da mutum daga wato zama da abokai irin waɗannan. Wa harrama al-mukfa ma'ahum, kuma Allah madaukaki ko in ce musulunci ya haramta zama tare da su, shine al-mukfa ma'ahum. Wa aujaba al-hijrata ila mujtama'in salihin, kuma har Allah madauki ya wajabta wa mutum ya hijira zuwa ga wasu abokan zaman, wani mujtama' din, wata jama'ar daban waɗanda take mutanen kirki. Qala ta'ala, Allah madauki yana cewa innal ladhina tawaffatuhumul mala'ikatu, lalle waɗanda tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim, lalle waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu suna masu zaluntar kansu, ma'ana a lokacin da suke zaluntar kansu. Qalu fima kuntum, za su tambaye su ce ku kuma a wani hali kuka kasance. Qalu, sai su ce kunna mustad'afina fil ardi, ai mu muna da rauni ne a ƙasa, shi yasa ba mu hijira ba. Ma'ana waɗanda suka yi aka ce su yi hijira, ba su yi hijira ba. Da suka zo mutuwa, mala'iku suka zo kansu, ku kuma ina halinku, me ya faru ba mu ganku ba, ba ku hijira ba. Sai su ce ai kunna mustad'afina fil ardi, mu an raunanar da mu ne, masu rauni ne mu a cikin ƙasa. Qalu, sai mala'ikun su ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, ashe kasar Allah ba fadi ne da ita ba, ku bar nan din man, wace dole sai kun zauna a lokacin a Makka, ku bar garin man ku koma wani garin daban, tunda dai kun ce lalle kun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ulaika ma'wahum jahannam, to waɗannan makomarsu wuta jahannama ce. Ku duba fa waɗannan waɗanda suka ƙi hijira ne sun ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a wancan lokaci kasancewar hijira wajibi ce. Wasa'at masiran, sannan kuma tir da ita a matsayin makoma. Maganganu dai akan hijira suna nan da dama, har zuwa yau kuma akwai hijira. Duk mutumin da yake cikin kunci ko a garin da yake kunci ya kasa zama ya addininsa, zai iya tashi ya koma wani garin da zai iya addininsa cikin sauki. Illa dai mutum ya duba maslahar, babban abin da ake dubawa damar yin addini. In kana da damar yin addininka, ka iya zamanka a inda kake, la'alla wani gurin ma inda za ka koma, ko da garin musulmi ne za ka iya samu akwai kunci a wurin, gurgudun da yadda mutane suke rayuwa a zamaninsu a yanzu, kuma gurgudun halin da suka samu kansu a ciki. wannan akwai littafai da dama da malami suka yi magana akan ahkamul hijra da kuma ina ne mutum zai hijira zuwa gare shi sannan sai ke cewa wa tabi'atul bashari ita dabi'ar dan adam sur'atu ta'affurihim biman yukhalituna dan adam yana da saurin ya tasirantu da wanda yake cakudin rayuwa da shi haka ne ko ba haka ba inda dan adam yana da wato rauni irin nasa raunin shine daga ya hadu da mutum sai kaga ya dauki halin sa yana rabuwa da shi ya hadu da wani sai kaga kuma ya dauki halin wancan saban haka ne ko ba haka ba wannan wani abu ne sananne gurgudan karfin zuciyar mutum gurgudan tsayawarsa akan addini akwai mutanen da suke da wahala ai musu tasiri da wahala wani daban ya zo ya musu tasiri ya janye musu tunanin su wasu mutanen kuwa haka suke kaman dolaye wannan ya ja shi nan wannan kuma sai ya ja shi nan wannan ya ja shi nan ba shi da ra'ayi irin nasa na tsahi wato wanda zai tunani irin na kashin kansa yace kai abu kaza ne daidai amma wannan ya fisge shi nan wannan kuma ya fisge shi can bai san abin da yake daidai din kuma ba zai iya tsayawa akan daidai din ba to ya kamata mutum ya zama cewa ya zabi mutumin kirki da shine zai yi wato abota kada ya zama cewa ya tafi da mutumin banza domin ku tabbas zai dauki halin sa ko ba dade ko ba jima yace fa yata'assaruna hatta min albahimati dan adam yakan tasirantu hatta daga dabbobi dabbar da kake rayuwa da ita mutum yana tasirantuwa da ita kamar yadda yake zama da mutum to kaga idan mutum ya tasirantu da dabba ina kuma a ce dan adam kaga dabba fa me yasa aka kira ta bahima albahima me ma'ana albahima ake ce mata dabba ko da larabci daga kalmar albuhmu albuhmu shine adamul istita'ati ala ta'bir wato duk wanda ba zai iya bude baki ya magana ba shine bahim ba shi da baki kaga dabbobi ai ba sa magana akwai baki amma na cin abinci ne da na shan abin sha amma magana dai harshen baya ce baya iya cewa kaza da kaza to shi yasa ake ce musu bahima to idan abin da yake abin halitta ne wanda baya iya magana ba zai iya ce baka yi kaza ba ko ka bar kaza amma duk da haka ka tafirantu da shi to ina ga wanda yake yana da baki da zakin baki zai iya kallame ka da magana ya janye ka daga wani tunani ya dauke ka ya maida kai kan wani tunani wanne ne yafi saurin a tasirantu da shi dan adam ashe kenan ka zabi abokin kirki kada ka zabi aboki wanda yake mummuna domin da wayo da wayo da dabara a hankali zai rika ga maka kalmomin da shi a zuciyarsa yana da manufa amma yanzu ne sai ga ya saka a wata hanya kai baka fahimta ba saboda me ya amfani da bakin sa to wannan mai baki kenan to amma gashi an fadi dabba ma ana tasirantuwa da ita annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الوبر ده الفحري ده جيجي ده كاي شي واتو متين يلقى تفيا yana bunkasa yana tinkaho shi ne ake nufi da khuyala mun sai mun ga tafiya abin nan doki ya yake tafiya akwai takama a tafiyar doki ko to shi yasa ake ce masa alkhailu idan mutum ya dauko kuma alkhuyala'u ita ce tafiya irin ta doki yana tafiya yana takama haka yana jiji da kansa to irin wannan halin ana samun sa ne a wurin alfaddaduna alfaddaduna sune mutanen da suke daukaka sautin su masu mu'amala da raqumi da dawaki ma'ana wajen saboda mu'amalar da suke da raqumi wajen kiwon sa ana daga sauti shi yasa ake ce musu fa asalin alfadidu shine as-saut الفداد شيني من الذي يرفع صوته متوم ده يكي دوكا صوتين سا سو وجين كيو idan suna tafiya da dabbobin su suna daga sautin su suna kiran su ku taho nan ku yi wannan ku yi kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana samun girman kai ne da takama a wurin wato alfaddaduna wadanda suke kiwon raqumi mun fahimci wannan yawa da kuma masu harkar dawaki har yanzu shine ce ahlul wabari masu fata asalin wabar shine fata irin ta raqumi ai ma'ana duk da kuma ana amfani da wannan lafazi a ce ahlul wabar wa fi muqabilihim ahlul madar akwai ahlul wabar da ahlul madar ahlul madar sune mutanen laka masu gini na laka mutanen birni kenan ada in aka ce maka ahlul madar ana nufin yan binni ahlul wabar kuma yan kauye me yasa ake nufi me yasa me ake nufi da haka kasancewar su mutanen larabawa ada raƙumin nan da kuke gani idan aka yanka shi wannan fatar tasa saboda mai girman jiki ne to irin sa ake hadawa ayi tanti da ake kwana a ciki mun gane gidajen su mafi yawa da wannan abin suke yi kun san ita kanta fata tana da sunaye daban-daban akwai jild irin ta dan adam kenan suf shine irin na tumaki saboda yana da gashi to wabar kuma shine irin na raƙumi mun gane yawa kowane abu da sunan sa alwabaru shine fatar raƙumi karka ce alwabaru kace na tinkiya ba sunan sa wabar ba sunan sa suf mun gane shine da shi muke buzu shi yasa ake ce masa suf amma na raƙumi sunan sa alwabaru kasancewar da shi suke gidaje shi yasa ake ce musu ahlul wabari mutanen ƙauye mun gane yawa to zaka sami me masu hulɗa da dabbobi irin waɗannan raƙuma to ana samun alkhuyala sai ce wasakinatu as-sakinatu natsuwa kuma fi ahlil ghanami ana samun ta ne a gun masu kiwon tumaki mun fahimci bambancin ma'ana saboda me aka faɗi wannan mai kiwon raƙumi da doki kullun hatta wajen mu'amala da shi sai ya daga sautin sa da sauransu duk da cewa wani zai ce to ainihin dabbobin wannan kananan ma ana daga sauti amma bai kai na wancan ba sannan kuma yau da kullun din da mutum yake tare da raƙumi yana daukar wani abu na halin raƙumi yau da kullun din da mutum yake tare da tumaki yana daukar halin tumaki ta bangaren natsuwar kawai mun gane mutum idan yana kiwon tumaki zai dauki hali irin da tumaki kaga cewa ya saba da su suna da natsuwa fiye da raƙumi suna da natsuwa fiye da doki mun fahimci zancan yawa wanda suke da alaka ko da raƙumi to za ka ga cewa akwai khushuna a halin su raƙumi ba shi da saukin hali yawa yanzu ne zaka ji an taka ya kashe mutum kuma sannan da yana da wahalar tafiyarwa wannan tafiyar wahalar tafiyarwar ita ta sa wato ya zama halin sa mai wahala ne kuma idan mutum yana tare da shi yau da kullum yake daukar halin sa ai mun san wannan malaman suna bayyana mana hatta masu binciken ilimin zamani suna tabbatar da cewa idan mutum yana rayuwa tare da wani abu yakan dau halin sa irin idan mutum mai kiwon kare ne ko kiwon mage zaka ga cewa yana wasu sukan shaku da wannan dabbobin hatta kai ya zama cewa suna daukar wani abu na hali irin waɗannan dabbobi ko magen ko kuma karen hakanan kuma idan mutum na hulɗa da alade ko cin naman alade to yana daukar hali irin na alade duk me shi yasa annabi Allah madauki ya haramta mana cin naman alade duk me cin naman alade zaka gan shi bashi da kishi mun san kishi ai kishi akan matarsa zaka ga cewa ba ruwan sa kowa ma yazo ya gaisa da matarsa ya hulɗa da ita ba ruwan sa saboda me alade haka yake a cikin dabbobi ma mai munin hali wajen irin wannan alakar ta namiji da mace irin alade ba ruwansa da wata tsafta ba ruwa kullun a cikin kazanta yake ya ci kuma kazanta ya ci kazanta ya sha kazanta kuma ya aikata kazanta shi yasa ya zama duk komai nasa Allah madauki ya haramta mana kuma wanda ya zama yana hulɗa da shi za ga zai dauki hali irin nasa Allah madauki ya sauke dan haka ashe in ya zama a dabba ana daukar halinta to ina ga dan adam wanda yake yana da bakin da zai iya yaudarar ka da shi yace fa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari anan anna fi ru'atil ibli cewa masu kiwon dabbobi abin raquma anan ake samun alkibr girman kai wal fakhr da al fahri wal khuyala da taqama wa fi ru'atil ghanami akuma masu kiwon dabbu tumaki an fi samun as-sakina wat tawabu da wato natsuwa da kuma tawabu waɗannan hukunce-hukunce ne na galibi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su to haka suke kuma ka bincika ka gani za ga hali daban na halin tumaki ya tunkiya take duk da dai ana bada misali da ita wajen rashin wayo ko da rashin basira amma wajen saukin a tafi da ita da natsuwar da take da ita to tafi saurin dabbobi to mai hulɗa da ita za ka gan shi yana da natsuwa fiye da mai hulɗa da raƙumi shi ne kawai bambancin da ake so ka fahimta sannan sai yake cewa fa'iza kanal insanu ya ta'assaru bi bahimatin la aqla laha idan mutum ya zama cewa zai tafirantu da dabbar da ba ta da hankali wala tafqahu kuma ba ta fahimtar komai ya wala tafqahu anta murada sautiha, kai kuma ba ma zaka iya fahimtar abinda take nufi da sautin ta ba, sai ta bolo kokonta ta daga sautin ta ba zaka fahimci komai ba. Ma al ikhtilafi fil ma'kal wal mashrab, tare da bambanci na abinci da na abin sha. Fa ma dhannuka bil insan, to ina me kake zato da dan adam. Alladhi yubadiluka al ahadith, wanda yake musayar magana da kai da shi, za ka yi magana zai amsa maka saboda yana da baki, za ka faɗi wani abu ya faɗi wani abu daban, ya yaudare ka da wannan kalma ya ja ka zuwa ga hanya marar kyau. Wa tafqahu qawlahu, kuma ka fahimci maganarsa. Bal qad ya'uzzuka ila hawahu, kai zai iya janka ma zuwa ga son zuciyarsa. Wa yuzayyinu laka ash-shahawat, ya ƙawata maka abubuwan sha'awa masu daɗi, abinda zai kai ka ya karkatar da kai sai ya ƙawata maka. Zai ce da Allah zo mu tafi mana, ai ba komai, ai ba mu muka fara ba, dama wasu suna zuwa, kuma abinda za ka yi sau ɗaya ka tuba, nan da nan sai ka ji zuciyarka ta yi sauri, sai ka ji ka san mutum idan yana da abokin musharaka wajen saƙo yana jin sauƙi. Mun fahimci abin da ake nufi? In ya samu abokin yi, wani dama tsoro yake kada a ce shi kaɗai ne, in wani ya zo ya ji hankalinsa sai ka ga ya bi. Kamar yadda wannan abin, wannan aqliyar ita wato mutanen banza a duniya yanzu suka fahimce ta, suka ƙawata mana kalle-kalle da fina-finai. Saboda me? Shi ɗan adam yadda ka gan shi, musamman yaro ƙarami, in yana zaune bai taɓa ganin ana abu ba, to bai san ana yi, bai san da shi ba. Amma daga ran da ya gan shi ana yi a aikace, a hoto, a sura, a talabijin, to sai ce la, ashe ma abu kaza na iya yiwuwa, to a lokacin aka koya masa. Amma duk abin da baya ganinsa bai san shi ba, bai taɓa gani ana yi ba, to ba zai san shi ba sai idan dama koya masa akai. To ɗan adam kuma a cikin hanyoyin iliminsa guda biyar, da gani, da ji, da ɗanɗano, da kuma taɓawa, da menene ɗin, da yawo, da shammi, shaƙa, waɗannan abubuwa guda biyar babu wanda ya fi saurin bashi ilmomi masu yawa irin ido. Idan sauti ne kana zaune a ɗaki kawai kana jin wa'azin wani ko kana jin sautin wani, akwai abubuwan da zaka ɗauka daga sautin nan wanda ba za su kai inda a ce a gabansa kake kana kallonsa ba. Haka ne ko ba haka ba? In sautin kawai kake ji, akwai motsi da yake yi, da idansa da yake motsawa ya kalli nan ya kalli nan, hannunsa yadda yake motsa shi in yana magana, da kuma a nan in kana da a ce za ka gan shi da kai da shi, za ka ƙara wani ilimin ƙari akan abin da ka ji. Ko? Ka tambayi ko da wa'azi kake kallo, bambancin da ka saurari kaset da kuma bambanci a ce ga mai wa'azin kana ganinsa a bidiyo. In ya zama yana yi da irin da ƙarfi ɗin nan, yana jijjiga hannunsa, to za ka ga yanzu nan kamar kana nema kai ma ka zabura. Ko ba haka ba ne? Saboda kana kallonsa. Amma in a zaune kake, ko da yana yi da zafi da ƙarfi, za ka riƙa jin abin zuciyarka kawai yake shiga, amma jikinka ba zai motsa ba. Galibi ne dai wannan haka. To idan ya zama cewa da aka fahimci wannan, shi yasa aka ƙawata mana harkokin wannan kalle-kallen, mutane su riƙa kallonsu suna watsewa, domin daga mutum ya ga ana yin wani abu yakan ji sauƙin ya ce bari shi ma ya gwada. Shi yasa mutum ya ƙoƙari ya nesanta yaransa daga kallon abubuwan da suke wato ba masu kyau ɗinnan ba, in ba haka ba ko zai ga wani abu baƙo a gidansa. Allah ya kiyaye. Sai ce wa yuzayyinu laka ash-shahawat, yace alaysa haqiqan bi an tata'athara bihi, ashe ba shi yafi dacewar a ce ka tasirantu da shi ba? Haqiqan anan ba ana nufin haqiqa, ma'ana haqiqa bi ma'ana ahqqu, ba shi yafi cancanta ba? Yace jalisu su'i, shi mummunan abokin zama, yubiduka an rabbika, yana nesanta ka daga ubangijinka, wa yatatabba atharatika, yana bin al'auratka wato tuntubanka. Atharat ana nufin tuntube, ma'ana duk abin da zaka yi na kuskure zaka ga abokinka in mutumin banza ne kullun yana lissafawa yana ajiyewa. Haka ne in mutumin banza ne, duk abin da ka aikata kuka yi tare a wani wuri, to la'alla sai ka ji shi ma shi zai je ya faɗa a wani guri, musamman in kuka saba. Saboda ma ba mutumin kirki bane, amma mutumin wato wanda yake na kirki in yi mu'amala da kai ko kai wani mummunan abu, zai baka fassara mai kyau, zai rufa maka asiri, ba zai je ya tallanka ba. mun gane wannan yace qaribun minka fi sarra'i yana kusa da kai shi wancan mummunan kenan zai zama yana tare da kai yana kusa da kai a lokacin farin ciki ba'idun anka fi dharra'i in ko ka shiga cikin wani hali marar kyau sai ga yayi watsi da kai in kana da holewa akwai kudi zai fa idan ta to zai matse ka in ko ka talauce sai yayi watsi da kai yalhasu yana lallage khalfa malazzatihi wato yana bin abubuwan wato jin dadin sa abin da zai sa ya ji dadi to abin da yake bi kenan fa idha halat bainahu wa bain ma yashtahi in kuwa aka same ko hilta kai fa idha hilta daga idan aka samu wannan kalmar daga hala yahilu yawa daga hala yahulu ba yahilu ba yahulu hala bainahu wa baina yahulu bainahu wa baina kaza in da a fade ta ta wato fi'ili madi na mukhatabi sai a ce hilta yawa sai idan ya zama cewa ka shiga tsakaninka da abin da yake sha'awa na bazaka to sai watsi da kai haka yake ko ba haka yake ba ba abokinka mutumin banza yana so ka bude masa kofar da zai more ne da abin da kake da shi in ko ka shiga tsakaninsa da sha'awarsa dangane da kai to shikenan zaga yayi watsi da kai ya tafi ya sake wani aboki din mun sani za mu tsaya nan ko mu ƙara sashi na aina da yawa yanzu ko kuma wani akwai wata kissa nan da take da alaka da wannan darasi din daga ma tsaya a kansa mako na gaba insha Allah sai mu tashi a kansa mu ƙarasa Allah mu dauki ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta ya ba mu ikon aiki da shi wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to aiki malamin muna roƙon addu'a game da jarabawa da zamu fara insha Allah mako mai shigowa da fatan Allah mu dauke taimake mu ya ba mu sa'a ya kuma ba mu ikon amsa tambayoyi daidai to Allah ya ba ku sa'ar wannan jarabawa kuma da kudin da mu Allah ya ba mu sa'an amsa jarabawa ta lahira Allah tabbatar da mu akan abin da yake daidai Allah madauki ya taimake ku akan karatuttukan ku da duk ayyukan alheri da kuka sa a gaba Allah ya tsare ku daga kowace fitina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم